Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a kuma si Ghana masauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa fatakan kayan abinci daga arewa zuwa kudancin Najeriya na kokawa cewa jami'an tsaro sun takura musu da karban nagoro
especially mutumin da ya taso daga Taraba yana neman koda inugun naira 200,000 ba zai kawo shi daga Taraba zuwa Inugu ba
a Adamawa kuma wata kungiya mai aiki da majalisar dinkin duniya ta yi wa mata 50 masu fama da yoyon fitsari magani kyauta
gaba da duniya sun gode musu Allah musu albarka yoyon fitsari da ya same mu muna fama da shi muna shan wahala gashi mun samu sauki mun gode Allah Allah kamu dace da aikin da suka mana kyauta ko sisi mun biya ba
me kwamitin sulhu na jahar Yobe ke yi tsakanin al'ummar jahar Sheikh Baba Gana Kyari zai yi bayani
sulhu shine yake kawo zaman lafiya wanda in kuka je kotu misali in mutun ya kai ka ko police station ko gaban alkali daga gaba zai shiga tsakanin ku a ce wane da wane sana kotu a binci daya ko a kujera daya amma shi sulhu yarda ne na kowane bangare kuma daidaitun wane kuma yana kawo lumana da kuma zamantakewar ci gaba ne
PDP na murnar lashe kujerun kansila a jihar Jigawa
babu wani rahoto na kayan aiki da zai je ba saboda mun raba su akan lokaci kuma sun je akan lokaci ba wannan matsala
a sassan jamhuriyar Niger ana ci gaba da fama da karancin ruwan sama
ruwan na bane Allah da za a same su kamar na bara amma wannan sai kokin da aka samu Allah da ruwan za a samu su saboda zai sauka isan shi ko insha Allah
yau juma'a kamar yanda muka saba Aisha Mu'azzana ta fada shirin yanayi da muhalli to amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka da Burtaniya sun sake shiga fadakar da duniya kan aika-aikan Rasha a yanar gizo. Suna masu zargin Rasha da yunkurowa akai-akai don kutsawa cikin wasu muhimman kwamfutocin cibiyoyin gwamnatocinsu da masu ayyukan kwangilar kayan tsaro da jami'o'i da kuma jam'iyyun siyasa. Hukumar tsaron cikin gida ta Amurka NSA da cibiyar tabbatar da tsaron yanar gizo ta Burtaniya sun fitar da wani gargadin haɗin gwiwa mai cewa hukumar leken asiri ta sojin Rasha GRU ta sha zaburowa da ƙarfi tun daga shekara ta 2019 tana ta cabkar bayanai kamar na buɗe saƙon email haka sannan ta yi ta kwatanta yin kutse har sai 'yan kutsanta sun samu kutsawa bayan sun samu shiga daga can nesa sai kuma su haɗa kan wasu sanannun dabaru na TTP wuri guda su dada dannawa ciki ta yin kwane-kwane da bin gefen manhajojin tsaron bayanai su sake kwasar bayanai a cewar cibiyoyin wasu manyan jami'an sojin Pakistan da jami'an leken asiri sun gaya ma 'yan majalisar dokokin kasar a wani zama na sirri na tsawon sa'o'i 8 jiya Alhamis cewa taliban na dadafin su tasiri don haka suna dada ƙara matakan tsaro akan iyaka saboda tsoron karuwar tashin hankali a kasar Pakistan mai makwabtaka da su muddin Amurka ta kammala janyewa sun gaya ma kwamitin majalisar cewa Pakistan na kokarin shawo kan taliban ta amince da tattaunawa kan yadda za a cimma jituwa to amma tasirin kasar na dada dusashewa bisa ga wata takardar bayani daga ma'aikatar yada labaran kasar ta Pakistan da kuma wasu majiyoyi da suka rada ma muryar Amurka Kwamitin ayyukan ceto na ƙasa da ƙasa IRC jiya Alhamis ya ce an ruguza wata gadar ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da su wajen jigilar abubuwan bukata a yankin Tigray na ƙasar Habasha. An rushe gadar Takeze, ɗaya daga cikin muhimman kafafen samar da abubuwan bukata a Tigray ƙasar Habasha, a cewar IRC ta kafar Twitter. Ya ƙara da cewa wannan na nufin kenan za a samu matuƙar matsala wajen ƙoƙarin samar da kayan agaji yayin da tashin hankali ke ci gaba. IRC na ci gaba da kiran da a samar da yanayi na gudanar da harkokin jinƙai a yankin ba tare da wani sharaɗi ba. shugabar hukumar raya kasashe ta Amurka USAID Samantha Power ta ce yanzu daga cikin hanyoyi hudu da ake zuwa yankin na Tigray da yace kadai mai yuwa a iya amfani da ita. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ciki wasu kasashe 17 jiya Alhamis saboda rashin katabus game da safarar bil'adama. Sanarwar ta zo ne cikin rahoton shekara-shekara kan safarar bil'adama. Rahoton ya yi nazarin kasashe 188 sannan ya saka kowace cikin ɗaya daga cikin rukunoni hudu bisa ga irin ƙoƙarin da ƙasar ta yi wajen daƙile safarar mutane. Rukuni na ɗaya shine mafi kyau, na uku shine mafi muni, sannan kuma akwai rukunoni biyu a tsakiya, wato rukuni na biyu da kuma rukuni na biyu da ake sawa ido. Kasashen da aka sa su a rukuni na uku na iya fuskantar takunkumi da kuma takaita adadin taimakon da za su iya samu daga Amurka da kuma ƙasa da ƙasa. Alƙaluman hukumar kwastam da kare kan iyaka ta Amurka CBP na nuna cewa ana ta samun ƙaruwar bakin haure daga ƙasashen kudancin nahiyar Amurka da ma na nesa irin su Romania da kan zo ta kan iyakar Amurka da Mexico. Gwamnatin Amurka ta saki wata manhajar kasafta irin bakin hauren da akan yi kitikus da su a kan iyakar bisa ga kasashen da suka fito, yanayin iyalansu da kuma wurin da suke a tsawon wagegiyar kan iyakar Amurka da ke karin bayani sosai kan irin bakin hauren da kan zo. Baya ga na kasashe biyu mafiya yawa, wato Mexico da kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka. A watan Mayu, wanda shine aka hada alƙalumansa a baya-bayan nan, an tarar da 'yan ƙasar Ecuador 11,681, 'yan Venezuela 7,484, 'yan Brazil 7,372, duk a kan iyakar Amurka a kudancin ƙasar, wanda ƙari ne daga na watan Fabrairu na 3,440, 913 da kuma 912 daga kasashen. A ƙarshe, yayin da shugaban Amurka Joe Biden ke duba hanyoyin da zai samu kuɗin aiwatar da shirye-shiryensa na daɗaɗin rayuwar jama'a, mafiya kuɗi a Amurka na fuskantar yiwuwar tsarin nan na gadar da dukiya daga tsara zuwa tsara tare da kauce ma biyan haraji sosai ya kawo ƙarshe. Dama gwamnatin Biden bata boye imanin da ta yi ba na cewa kudaden da akan samu daga sayar da kadarori kamar hannayen jari waɗanda darajarsu ta ƙaru ba su cancanci rangwamen haraji ba fiye da kudaden da akan samu ta wajen yin aiki kamar yadda yake a dokar yanzu. A yanzu akan biya harajin kashi 20% ne kan kudaden da ake samu daga sayar da kadarori, sabanin kashi 37% da akan biya kan kudaden da aka samu ta yin aiki ma gwamnatin tarayya.
Shiga babar rahotanni. Masu fatocin kayan abinci daga arewa zuwa kudu, musamman kudu maso kudu da kudu maso gabashin Najeriya na kokawa kan yanda suka ce jami'an tsaro sun takura musu da karɓar rashawa a kusan dukkan mashungun yankin. Wannan na kawo tannaki ga kasuwancin nasu baya ga kalubaren tsaro. Ga rahoton wakilinmu daga Fatakon Lamido Abubakar.
Masu safarar kai kayayyakin abinci daga arewacin Najeriya zuwa kudancin kasar na ci gaba da kokawa kan yadda harkokinsu ke neman tsayawa cik sakamakon zargin cin zarafi da gallazawa da jami'an tsaro ke musu akan hanyoyin da suke tafiya zuwa kudancin kasar. Kuma sun bayyana cewa idan suka loda motoci daban-daban kama daga wake da albasa da dabbobi sai sun kashe kuɗi kimanin naira 200,000 kamin kaiwa ga inda suka nufa. Wannan matsalar dai da zaran direba ya shigo yankin kabilar Ibo da ya hada da jihohin Abia, Anambra, Enugu, Imo da kuma jihar Rivers. A wani taro a birnin Fatakwal sun yi nuni ga hukumomin Najeriya cewa su dauki kwararan matakai idan kuma suka gaza haka su kuma za su dauki matakan da ba za su yi ma kasar dadi ba da yan kasar. A wata tattaunawa da shugaban kungiyar safarar kayayyaki daga arewaci zuwa kudancin Najeriya Ibrahim Shaibu Mangu ya ce
an zauna kowa da yana bada irin nasu shawara muka ga ba za mu dauki doka a hannun mu ba. So alal hakika muna cikin wani hali a matsayin mu na direbobi a hanyar a cikin kasar nan. Especially mutumin da ya taso daga Taraba yana neman koda Enugu ne. Naira 200,000 ba zai kawo shi daga Taraba zuwa Enugu ba. Tunda yanzu tsakanin Taraba zuwa nan Enugu yawanci cefan na soja 2,000 ne 1,500 1,000. Yan sanda su suke karban 500,000 a hannun mu. Daga nan Otikwa branch tana neman umma hiya shi ma wata sabuwar fitina. Yara kuma in iska suna kan hanya suna fasa mana motoci. Dalilin da yasa nace maka ba za mu dauki doka a hannun ba kenan. Saboda idan za mu dauka mu namu dokan shine mu tsatsa hanyoyin nan.
Shi ma wani da ya halarci zaman ga abin da yake cewa
to da farko sunana Alhaji Abdullahi Lakwaja mazaunin Dini kungiyar adaka ne na masu kayan abinci nan jahar Edo. In ka shigo jahar nan ma na Kudu to babu sauki. Soja sai ya gaya maka in baka bayar baka faka. Har yara suke zuwa garin farauta suna tsaye da suna karban musu wayannan kuɗi su suna tsaye gefe. In ka rage ga 500 sai ya ce ka faka mota su sai su ce ma mutunci su kama bugunka. To mallan muna nan muna tattauna da mabiyan mu da bangaren shanu wake albasa don gwamnati ta dauka mataki. In ba ta dauka mataki ba to mu za mu dauka makamar mataki za mu dara hanyar ne.
To ko yaya wannan lamarin zai shafi tattalin arziki da zamantakewa da farashin kayayyaki musamman tsakanin Kudu da arewacin kasar? Barista Abdullahi Jalo wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
In akwai mutanen da suka taimaka Muhammadu Buhari ya ci zabe mutane masu safaran kaya da sauransu suna ci amma kai sai ga jami'an tsaro wanda suke sa shingaye a hanya. To anan ta ga ya kamata gwamnatin tarayya ta yi wani abu da na gani a Jos. Irin masu tare hanyar nan na sitika da masu karban haraji na ƙarya sai wasu kwamiti suka zo suka yi kansu kafin ma su iso su sun gudu aka rusa wajejen duka.
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya.
Za mu shiga jihar Adamawa inda wata kungiya mai aiki da kungiyar tallafi ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi wa mata 50 aikin maganin yoyon fitsari kyauta. Daga Yola ga rahoton wakilinmu Salisu Garba Lado.
Kungiyar ta Fistula karkashin jagorancin UNPA ita ce wadda ta dauki dauniyar yi wa mata sama da 50 masu lalurar yoyon fitsari jinya kyauta a jihar Adamawar domin ganin matan sun kasance suna cikin sabuwar rayuwa ta hanyar tsaftataccen jiki. Daraktan kungiyar ta Fistula a karkashin jagorancin UNPA wato Alhaji Musa Isa wadda ya yi mana karin haske kamar haka.
Mun da kamu nan Adamawa kusan wannan shi ne zuwa na wajen goma sha wani abu ma yanzu a gudanar da irin wannan aiki kuma alhamdulillahi ga shi. Kamar yadda kuka gani mun zo wannan gari mun kuma yi kira ga su masu larura da su fito a musu aiki kyauta kuma sun fito din kamar yadda kuka gani likitocin da aka kawo ƙwararrun likitoci ne waɗanda sun tsaya yau ya cika kwana 5. Jihar Sokoto mun yi mace 100 kuma yanzu ga mu a jihar Adamawa.
Su ma nasu ɓangaren masu larura yoyon fitsarin waɗanda suka mori wannan tagomacin sun nuna nasu godiya da kuma yabawa wa wannan kungiya ta Fistula a ƙarƙashin jagorancin UNPA.
Albarkayoyin fitsari da ya same mu muna fama da shi muna shan wahala gashi mun samu sauki mun gode wa Allah. Allah ya samu dace da aikin da suka mana kyauta ko sai sai mun biya ba. Ina gode wa wannan kungiya da suka zo suka taimaka mana. Na samu damuwa lokacin da aka min tiyata amma yanzu an gyara mini. Ubangiji Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su kuma na ji daɗi an mana komai kyauta kuma ana kula da mu 100% dare da rana mun gode sosai.
Me zaki cewa masu irin wannan lalura waɗanda ba su samu
so kuma ina roƙon wani shekara in Allah ya dawo da ku su yi kokari su zo a musu.
To ko menene ma yake kawo wannan lalurar yoyon fitsarin? Tambayar kenan da naiwa da Dr. Sadiq Idris da ke zama ƙwararren likita a asibitin ƙwararru da kenan Yola wanda ya tabbatar da cewar wannan matsalar na yoyon fitsari hanyoyin da ake samunta yana da yawa amma dai ya yi mana ƙarin bayani kaɗan daga cikin hanyoyin da da kan sa a kamu da wannan matsalar.
Manyan sabubban da suke kawo shi shine doguwar nakuda, maimakon a je ko asibiti tunda wuri a haifa asibiti, ka san dai irin dai yadda yanayin wajenmu yake. To a wayanda ba su dace ba, abin da yake ciki ya bi girma da yawa, ko kuma ita macin ba ta da wajen da zai fita. To da abin da aka dauko da motar da ta yi dauka, inda za ka shiga da fita. To duk wanda ya kasa, to ana samu a ji dogon lokaci kamin a haifu. Tana iya yiwa ma a rasa abin da yake ciki, sannan kuma ita ta samu duk inda wajen nan hanyar titin da abin zai fito duk ya lalace. Can zuwa karshe kila sai ya fito a mace jariri ko jaririya, sannan kuma hanyar da ya fito din ta lalace. So maimakon fitsari ya tsaya ya taro kamin a fara, sai ya dinga zuba.
To sai mu ce masu jinya Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo sauki. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Kwamitin da gwamnatin jihar Yobe ta kafa don sulhu a tsakanin jama'a na gudanar da ayyuka a birni da karkara don hana fitina ta'azzara ta shafi har da manoma da makiyaya da kuma tsakanin makwabta ko cikin iyali. Sheikh Baba Gana Kyari shine shugaban kwamitin.
Wannan majalisa ko wannan zaure bai da alaka da siyasa, bai da alaka da wani kungiyan addini, bai da alaka da wani sarauta kawai. A'a, duk waɗanda suka samu sabani tsakanin junansu, ko ta fuskan shugabanci, ko ta fuskan auratayya, ko ta fuskan dukiya, kamar da sulhu, kamar da nasin alkur'ani ya nuna mana cewa as-sulhu khair din nan, to mu muna dura tsakanin koda musulmai da musulmai ne, koda musulmai da wanda ba musulmai ne, suka samu sabani mukan zaunar da su da yaddan kowanne bangare, mu ga cewa mun daidaita su. Sannan kuma sulhu yana da muhimmanci saboda lura da yau duk duniya gabakidaya, sulhu shine yake kawo zaman lafiya. Wanda in kuka je kotu, misali in mutum ya kai ka ko police station ko gaban alkali, daga gaba zai shiga tsakaninku a ce wane da wane suna kotu a benci daya ko a kujera daya. Amma shi sulhu yarda ne na kowane bangare, kuma daidaito ne, kuma yana kawo lumana da kuma zamantakewar ci gaba ne.
Wato ma'ana kun dauki wannan matsayi na sulhu ne saboda mutane su daina rikici, su zauna lafiya da juna.
Kware da gaske, kaga yanzu Haji Nasiru da sauran masu sauraro kun ga rigingimu iri-iri yana tasowa tsakanin al'umma, ko tsakanin makiyaya da manoma, ko tsakanin ɗan kasuwa da ɗan kasuwansu, ko tsakanin mace da miji, ko tsakanin makwabci da makwabci, ko dai harkoki da irin na rayuwa. Dole a samu sabani, kamar da Malam Bahaushe yana cewa ka zo mu zauna, ka zo mu saba. Duk da cewa wannan Hausa ce ba shari'a ba ce, to amma sulhu yana da muhimmanci. Yanzu magana nake maka nan, akalla a kananan hukumomin mu 17 mun samu mun sulhu da tsakanin mutane sama da 50. Wannan ya nuna mana cewa ba karamin tasiri bane wannan abu ya kawo mana na lumana da kuma zaman lafiya.
Wato ma'ana mutanen ke zuwa su same ku, ko kuma in kun ji labari an samu sabani ne kuke zuwa?
A'a, ba ma zuwa. An riga mun yayata wannan majalisa ko wannan zaure a dukan kofofin watsa labarai mu na gurgudo na cikin gida, wanda yau dinnan alhamdulillah shine nayi Chibu Cisco, nayi sa'a da dacewa a nan Abuja wajen taron nan na samu da kai kofan waje, ko kuma media na waje da nayi fira da shi yau kai ne. Amma sauran kofofin watsa labaran mu na cikin gida duka mun yayata, al'umma ne suke rubutowa kokensu, ko kuma kukansu, ko kuma su zo da kansu same mu a office namu cewa ga matsala tsakanin mu da wane da wane, mu ne wane, ku sasanta mu. Sannan mu kira duka bangarori guda biyun, sun amince, kun amince, sun amince, sannan tukuna mu saurare su, mu ga kuma abin da zamu iya yi a tsakanin su.
Shugaban kwamitin sulhu na Yobe Sheikh Baba Gana Kyari a zantawar sa da muryar Amurka. Yan jam'iyyar PDP na ci gaba da murna a jihar Jigawa, musamman a mazabar Ciyako ta tsohon gwamna Sule Lamido, inda ta lashe kujerun kansila. PDP dai ta samu tsaida yan takara a kananan hukumomi 6 ne cikin 27 na jihar, dan abin da ya bayyana na tsadar form naira 500 ga shugaban karamar hukuma. Shugaban hukumar zaben jihar Adamu Ibrahim ya ce ba shakka sun kai kayan aiki a dukkan mazabu.
Babu wani rahoto na kayan aiki da bai je ba, saboda mun raba su akan lokaci, kuma sun je akan lokaci, ba wannan matsala.
Wasu 'yan jam'iyyu, musamman matasa irin su Haruna Shaibu Dan Zomo, na cewa babu wani abun murna da lashe kansila yayin da APC ta lashe dukkan kujerun.
Zai ga cewa kamar abun tausayi ne gaskiya. Ina ma kallon abun ne a ta wani bangare kan cewa dama abubuwa ne ma gabaki ɗaya an ajiye su ba a yadda ya dace ba, ba bisa ka'ida ba. Don ne ina ma kallon idan da a ce ma an tsaya ko an yi zaben ne an ci din. Kware daga ce idan jam'iyyar APC tana da bukatar kujerar nan ko shi dan takarar da ake ikirarin an kayar zai iya karɓar kayansa. Don mu ta gurinmu da muke PDP ta gaskiya tun 99 ma mun yarda cewa a yau a jam'iyyar PDP rashin jihar Jigawa babu shugabanci, domin muna gaban kotu muna ta shari'a akan ya za a samu ingancin shugabancin. To ba san hanyar da aka bi primary election ko aka yi ko wato ko aka yi zaɓe ko aka yi sasanto shi aka tsaye da 'yan takarkarin ba, so gaskiya ban san wannan ba ne. Amma an ci an yi nasara ne ko da shugaban gaban hukuma ne, ina ganin in jam'iyyar APC ko ɗan takarar da aka tsaye da yana da shiri zai iya karɓar kujerar.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. To a wasu sassan jamhuriyar Nijar ana fama da ƙarancin ruwan sama yayin da damuna ta fara kankama. Wannan ƙalubale ya sa buƙatar mutane su koma ga Allah ta hanyar gyara ɗabi'a don samun maslahar lamarin. Daga birnin Kwanni ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da rahoto.
A irin wannan lokacin ne al'ummar birane da ma na karkara musamman ke gudanar da ayyukan noman damuna a jamhuriyar Nijar. Sai dai har yanzu ana fuskantar rashin samun safkar ruwan sama isassu, koma da rashin samun safkar su a yawancin yankunan kasar ta jamhuriyar Nijar, a kasar da noma ke kasancewa gimshikin da ke tallabe tattalin arzikin kasar. Kasancewar wannan lamarin na jefa tsoro a zukatan jama'a musamman manoma. Na isa a cikin gonar Malam Ibrahim Umaru, wani manomi, domin jin halin da suke ciki game da samun kawunan su a cikin hali na karamcin ruwan sama kamar yadda aka saba a shekarun da suka gabata.
In dai ruwa suka samu ne babu wata matsala, amma ana taya haka kan ba ruwa a Dumbai.
Ya an kai jinkiri kenan
a Dumbai, ya an yi jinkiri kai duk da san kenzi jiro an ka samu bisa ga haka abin ya zo da matsala. Tunda bara war haka an yi kusa ga manoma, yanzu inda babu damana duka fadin Nijar cikin kashi uku kashi guda na adda damana.
Kuma gashi mun ga wasu ma shibga sabo shibga nan muna gani.
Sa akwai inda ma ba a yi dabbana ruwa ba cikin Nijar da yawa, kenan ka gani dole a koka. Mun samu kari kusan na hota biyu bisa ga damanar ba da zuwa bana, kenan ka ga shi manomi da ma wannan na cikin kalki bisa gare shi bana. Yan an samu ruwa cikin matanga baki kenan, ko da kwana 20 an ka samu ƙari abin nan, amma in aka ga ana samun hata biyu tun da cikin damanar na haki yanzu kuma tara ta taya kuma ba baya taka komowa ba. Dai ba hikima ta Allah ba, ko dai mun samu damara ta hata biyar kaga Dija mun ji wata na cikin damana.
Sai dai a cewar shugaban ma'aikatar duba yanayi ta gundumar birnin Kwanni, binciken da masana yanayi suka yi na wannan shekara ya nuna cewa akwai ruwa shatata waɗanda za su zo kamar wanda aka same su a shekarar ta gabata, kuma akan haka ya yi kira ga jama'a su kwantar da hankalinsu domin ni'ima za ta shida nan ba da jumawa ba. Ga Alhaji Mamman Muhammad Lawali, shugaban ma'aikatar duba yanayi ta gundumar birnin Kwanni.
Mutane da yanzu suka gani da shekara ta bana ba ɗi da tabara ba, biki a barawar hakan ga duka dai damana ta samu ta zamana mun samu ruwa isashe. To ko bana dai ga binciken da aka yi ruwan na bane Allah yarda za a same su kamar na bara, mai amma wannan tsaikokin da aka samu in Allah yarda su ruwan za a samu su saboda za su sauka isashe ko insha Allah. Da ba kamar da binciken da aka yi zuwa wannan tan za a samu rani kadan wanda za a zawa, don ku za a samu perturbation za ta zawa insha Allah mai da wata ajiye ya Allah yarda komai zai koma daidai.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Gaishe ka Haruna da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Da wannan hantsi mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. bayanan da ake samu daga masana da jagororin harkar mai a Najeriya a 'yan kwanakin nan suna nuni da cewa Allah ya azurta Najeriya da iskar gas bayan man fetur da ake samu a kasar. A dalilin haka ne na zanta da wani masanin al'amuran iskar gas, injiniya Yabagi Yusuf Sani. Wai shin me samun gas a Najeriya zai amfani kasar da shi? Ga yadda ansar tasa ta kasance.
Yana da muhimmanci saboda akwai cututtuka wanda yake sababin su za ka ga daga iskar mai din ne da kuma abin da ya shafi harkar mai dai gaba daya daga gurbatattun mai har zuwa wanda aka tace duka dai wannan kowanne su yana da lani da yake kawo ma da adam. So akwai kin san kaman a tama petrol station suke ganin gidajen mai da ke ganin kin san kaman a turai akwai wanda ake kira alert system waɗannan tankuna da aka binne su din nan kin san suna a yoyon lokaci wanda shi kasa da yake yana da illa ga jama'a wato ruwan da muke sha kasa kin san ruwan yawanci of course ruwa da kasa yake to shine yasa a turai kowane gidan mai na san kaman a Britain suna da wannan naura wanda idan yoyon da yake yi din nan ya wuce wani sali dole zai bada sanar da hukuma to nan kin san ba mu da shi sannan an kika zo kan wurin da muke samun mai kai kamar da Delta kisan Nigeria mu ne kasa ta shida cikin kasashen da suke fitar da mai ana kai kasuwannin duniya yanzu haka kwanaki na ji shi Minister of State na mai yace akwai wani bincike da aka yi aka gano cewa reserve iskan gas da muke da shi ya wuce ma misalin dan ya kai har trillion 600 kin san Russia ita ce kan gaba kasashen da suke da iskan gas ita Russia tana da trillion 1,108 na cubic feet na gas kasar da ke bin su shine Iran sannan Qatar a yanzu haka wanda aka gano cewa muke da shi a Nigeria ya kawo mu zama kaman kusa na hudu da ana gani kaman kasan nan kasan da ake samu danyen mai ne amma ba haka ba yanzu muna cikin jerin kasan da kasashe da suke da gas wato shanin abin da yake kawo ma yanayi illa kasashe masu tasowa da aka yi lissafi wato kaman aka ce kashi nawa cikin dari kasa kaman Nigeria da sauran kasashe da suke tasowa abin da su suke contribute kai ya kawo ba wani abu ne da ya kamata ma mutum ya dan don nan ba mu da ma'aikatu wanda suke aiki ba mu da inda suke aiki da man ma yawan motoci ne muke da su a Nigeria in ka dubi abin da America, Russia, Britain, China suke motocin suke da shi to ma ka ce ma'aikata da suke aiki ma'aikata nawa muke da shi a Nigeria sannan wannan danyen mai da zance magana ba ma nan muke amfani da shi ba kawai dai namu a tone shi mu sa a jirgin ruwa a kai masu can su aiki da shi har ma ya kai ga cewa wanda ma za mu sha a cikin gida Nigeria ba mu da shi sai mun je mun saya na biyu kuma fitar da man yana da lani don akwai gas da ke fitowa akwai wanda ake kira associated gas wato gas da ke tare da danyen mai idan ka je tone danyen mai dole sai gas ya fito tukuna kasu kin san abin da yake fitowa daga kasa a buhu ne akwai ruwa akwai mai akwai gas sannan kuma akwai waɗannan kasan da yake fitowa ina American Tourist ciki a buhu din nan yawanci gas ya fito gas din nan Nigeria ta kula da yanda za a tabbatar cewa kamfanonin nan da suke tona man daga kasa wannan gas ba bar shi kawai yana fita yana bata mahalli ba saboda akwai doka a Nigeria cewa kowane cubic feet wato awo na gas da ka fito da shi baka mai da shi ta hanyar da za a yi amfani da shi ba akwai harajin da ya kamata a biya
kasancewar damuna ya kankama a wasu sassan Najeriya a wata zantawar da na yi da jagoran shirin NEWMAP wato shirin da ke kiyaye aukuwar ambaliyar ruwa da zaizayar kasa ta Najeriya Dr. Salisu Dahiru ya yi bayanin cewa ya kamata al'umma su mai da hankali kan kula da muhallansu domin shi ne tushen samun arziki wanda rayuwarsu ya dogara a kai.
Yanayin zamantakewa a tsakanin bangare daban-daban na muhalli ko a bata ruwa ko a bata kasa ko a fito da duwatsu a matsa da su a canza musu wuri duk waɗannan abubuwan suna iya haifar da aukuwan zaizayen kasa to na farko dai a duk abin da za a yi game da muhalli ne dan adam ya fahimci cewa muddin muhallinsa bata kasance daidai ba to shi ma zaman lafiyarsa ba zai kasance daidai ba kuma shawarwari da ake badawa domin kare muhalli da abubuwa ne waɗanda mutum zai fara cin gajiyan aiki da waɗannan abubuwan saboda haka kowa idan ya yi ƙoƙari ya kare to bizin light Allah zai sami rayuwa mai armashi mai cikin natsuwa da kwanciyar hankali da rufin asiri insha Allah.
mai sauraro, abin da ya sauka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Sai a kasance da shirin a makon gobe idan Allah ya ara mana rai domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, injiniya Yabari Yusuf Sani da Dr. Salisu Dahiru, sai Solomon Abo da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Ma'assalam. Masauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar, abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.